Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan hantsin ranar Litinin 25 ga watan Maris na shekarar 2018 akan mitoci 16.25/60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da Alfa Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Lada Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To kuma an kun gama jin labarai za ku ji cewar manoma albasa a jamhuriyar Niger suna san barka da bunƙasa da masana'antar albasa take diyan samu daga masu zuba jari daga ƙasashen waje. Haka kuma Salu Garba na tafi da shirinsa na da rashin tayi. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da kuma saƙonni da kuma saurare kuka aiko mana, amma duk sai an gama jin labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya lashe takobin ganin sojoji sun ci gaba da kai hari akan tungan ƴan tawaye ga gabashin Gauta. Duko da yake shugabannin Amurka da Burtaniya na zarginsa da kawo ayyukan jin kai cikas. Tilas ne a ci gaba da yaƙi da ta'addanci, yayin da a waje ɗaya kuma a ci gaba da kwashe fararen hula daga yankin da ake yaƙi, inji Bashar al-Assad sa'ilin da yake wa manema labarai jawabi wanda aka yayata a gidan talabijin na ƙasar. Ya ce ba wani rudani tsakanin shirin tsagaita wuta da ayyukan kai farmaki, domin nasaurin da sojojin Siriya suka samu jiya da shekaran jiya a Gauta sun samu ne a ƙarƙashin shirin tsagaita wuta. Asar yana amfani da kalmar ƴan ta'adda ne ga ƴan tawayen da ke kokarin ganin sun kifar da gwamnatinsa. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Birtaniya Theresa May sun amince a jiya Lahadi cewa Rasha da Siriya su ne humul haba'isin kawo mummunar koma bayan da baya da wahalar da mutane ke sha a gabashin Gauta ɗin, kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin mai ke jaddadawa. Shugabannin sun tattauna ta wayan tarho akan abin da ya shafi akan abin da ofishin mai ya kira halin wayo na Allah da ayyukan jin kai suka shiga a yankin, duk da cewa kungiyar nan mai sa ido a wannan yaƙi mai babban ofis a Birtaniya ta ce sojojin Siriya sun kaɓe ikon fiye da kashi ɗaya daga cikin hudu ko rubin yankin na gabashin Gauta. Amma sanarwar da ta fito daga fadan shugaban Amurka ta White House ba ta yi bayanin tattaunawar ta wayan tarho ba, amma ta bayyana cewa Rasha tana watsi da yarjejeniyar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bukata na dakatar da buɗe wuta na tsawon kwanaki 30 a duk faɗin ƙasar ta Siriya. Sanarwar ta ce Rasha na kashe farar hular da basu gani ba ƙarƙashin inuwar fakewa da yaƙi da ta'addanci. Fadan shugaban Koriya ta Kudu ta ce a yau Litinin ne shugaba Moon Jae-in zai aiki da wata tawaga mai ƙarfin gaske zuwa Koriya ta Arewa domin tattauna yadda ƙasashen biyu za su inganta dangantaka da rage zaman tankiya da ake yi a tsakaninsu. Tawagar ta musamman za ta yi tattaunawa mai zurfi akan muhimman batutuwa, ciki ko har da wanzar da yanayin da za a iya yin tattaunawa cikinsa a tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka. Mai magana da yawun shugaba Moon Young Jong Chang ya shaidawa manema labarai haka. Sai dai wannan yunkurin na iya fuskantar matsala saboda wani atisayen sojan haɗin gwiwa da aka shirya gudanarwa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu, inda har Koriya ta Arewa ke gargaɗin cewa hukumomi a Pyongyang za su ɗauki matakan mayar da martani ga Amurka muddin a gudanar da wannan atisaye a watan Afrilu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sama da mutane miliyan ɗaya ne har yanzu suke zaune cikin duhu saboda rashin wutar lantarki a wasu sassa na nan a yankin arewa maso gabashin Amurka, yayin da ma'aikata ke ba dare ba rana domin gyara barnar da ta biyo bayan wata iska mai ƙarfin gaske da ta shafi yankin kwanaki uku da suka wuce a yau Litinin. Babu alamar iska ko hadari jiya Lahadi a duk faɗin yankunan da wannan iska ta shafa, wadda kuma ta kashe mutane tara ciki ko har da wasu yara ƙanana su biyu da bishiyoyi suka faɗo musu a kai. Amma garuruwa da yankuna da dama suna fuskantar ƙalubale babba wajen maido da hasken wutar lantarki da kuma kwashe sharar da wannan iska mai kama da mahaukaciyar guguwa ta jibga a yankunansu. dubban ma'aikata na musamman ne suka yi ta aiki ba dare ba rana a tsawon ƙarshen makon nan a garuruwan da suka kama daga jihar Virginia a kudu har zuwa jihar Maine a can kuryar arewa. Har zuwa tsakiyar ranar jiya Lahadi, sama da mutane 180 ne suke cikin duhu a Massachusetts, kana sama da 230 a Pennsylvania, yayin da wasu sassa masu yawa suke zaune babu wutar lantarki a jihohin New York, New Jersey, Virginia da Maryland. Mai baiwa shugaba Donald Trump shawara akan harkokin cinikayya Peter Navarro ya faɗa jiya Lahadi cewa shugaban na Amurka baya da niyyar cire kowace ƙasa daga ƙarin kuɗin fito na shigo da tama da ƙarafa daga ƙasashen ƙetare. Navarro ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa za a fitar da cikakken bayanin ƙasashen da ake sa ran za su riƙa biyan kashi 25 cikin 100 na kuɗin fito kan tamar da za su kawo Amurka da kuma kashi 10 na kuɗin ƙarafa a wani lokaci cikin wannan satin ko kuma farkon sati mai zuwa. Sai dai wannan sabon tsarin kuɗin fiton da shugaba Trump ya fito da shi akan muhimman ƙarahuna ya yi karo da suka daga wasu 'yan majalisar jam'iyyarsa ta Republican masu nasaba da harkokin kasuwanci har ma da sauran takwarorin kasuwancin Amurka irinsu Canada da ma ƙungiyar tarayyar Turai. Sai dai Navarro ya ce ana buƙatar wannan kuɗin fito ne domin kare harkokin tsaron Amurka da ma tattalin arzikinta. Navarro ya ce shugaban na Amurka ya saurari dukkan ɓangarorin biyu masu ra'ayi da suka sha bamban akan wannan batu kafin a kai ga tsaye da wannan shawarar.
Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan Washington DC. Tumadalla. Masana'antar albasa jamhuriyar Niger na gab da samun bunƙasa daga jari da wasu 'yan ƙasashen waje ke niyyar zubawa a masana'antar. Masu zuba jari da suka fito daga ƙasashen Italiya, Spain da kuma Faransa sun gana da manoman albasa akan wannan batun. Ga dai Haruna Mamman Bako daga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Albarkacin taron da hukumomin jamhuriyar Niger a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Muhammadu Yusufu suka gudanar a ranakun 13 da 14 ga watan Disamba na shekarar ta gabata ne aka gana a birnin Paris na ƙasar Faransa tsakanin wakilan manoma albasa na jamhuriyar Niger da ke cikin tawagar hukumomin ƙasar da masu hannu da shuni da sun ka ɗauki alwashin dafa musu domin girka injimin niƙon albasa da yin aroma ji. Sai gashi masu hannu da shinin sun su a jamhuriyar ta Niger har ma sun je a garin Madawa a cikin jihar Tawa, jihar da ke kasancewa cibiyar noma albasa a ƙasar. Injiniya Blaise Madunga shi ne wakilin Global Enviro Service da suka sha alwashin tallafawa manoma albasa na jamhuriyar Niger domin girka injimin Sotraco na niƙon albasa da yin roma ji.
Après cette table ronde, nous sommes venus ici voir aussi comment ça me permet de voir comment est structurée la filière oignon au Niger.
Bayan taron da muka yi tare da masu hannu da shuni na cikin gida waɗanda ke da adniyar dafa ma manoma albasan tawagar tamu dai da ta fito daga ƙasar Faransa, mun iso a nan garin Madawa a cikin jihar Tawa tunda jihar dai ta Tawa ita ce ke jagaba wajen mafi yawan noma albasa a cikin ƙasar. Mun je a cikin gonakan manoman, mun haɗu da ƙungiyoyinsu, kai tsarin dai ya birge mu ya ba mu shawa kuma kusan cewa ba a nan fa zan tsaya sai na tabbatar da gane an girka wannan injimin Sotraco na niƙon albasa da yin roma ji.
Mais je ne m'arrête pas là, je suis là pour voir émerger la Sotraco.
Sai dai a wurin ganawar tsakanin manoma albasa na jihar Tawa da masu hannu da shunin da suka zo daga ƙasar Faransa da za su kawo manoman domin girka injimin niƙon albasa da yin roma ji. Malam Bubakar Adamu, daraktan zauren 'yan kasuwa manoma da masu aikin hannu da ake ce ma chambre de commerce d'agriculture et d'artisanat du Niger region jihar Tawa, ya ce ɗaya daga cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu a tahirar harkokin manoma albasan shi ne dokar takardar nan ta lodin albasa da ake cema bondal levement.
Bondal levement yanzu muna da shekara 6 da an fara aiki da shi. kuma wadda lafiman takardu ne da minister hudu sun gama sun hidda sun yarda da shi. Minister na agriculture, minister na finance, minister na commerce, wannan takarda ya kamata duk lodi na mota da zai tashi da albasa Niger zuwa wani kasa ya kamata mota ya zama da wannan da ana ce mishi wadda lafiman.
Inda har aka kafa wannan injimin na sotra ko mai niko albasa da yin romagi a jamhuriyar Niger, ana iya cewa garin manoma albasa ne zai shirin diddigowa da nono. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga Madawa a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Kafin dai mu ci gaba, bari mu ci gaba da shakata da wannan faifan. Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti kusan 13 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Kuɗe a kashin su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashin su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashin su ta hanya.
Da rashin tayi akan bar arha. Jama'a maraba da shirin. Shirin da Nisan Lugarba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Assalamu alaikum. Wahairu muna tare da bakon namu Mallam Aminu Gandi dan kasuwa daga Sokoto. Idan wasan ku sun tuna, makon jiya ya ambaci abubuwa uku dake da muhimmanci wajen fara kasuwanci, dorewar shi da kuma haɓakar shi. Yau zamu dora daga misalin da ya bayar kamar haka.
Sai ce min to zai samu wuri as a table so that ba sai ya yawo da baro ba in jarin shi kai kamar 10,000-15,000. Ba sai ya yawo da baro ba zai ainihin aji a rika tsaya masu mota suna siya. Nace to daga nan fa, sai ya ce min daga nan Allah ya mishi budi zai bude shago sai ya sa trader har ya ga inda Allah zai kai shi. Yana so zan babban dan kasuwa cikin Sokoto. Nace shi mace daga wani gari yake. Yace min shi mutum Maradun ne. Maradun kuma ka taka kusan kilomita 150 ko 140 zuwa 150 daga Sokoto. So kaga shi ya san abin da yake so ya zama,
da yake nafa, da
yake sani abin da yake so ya
burinsa,
burinsa. So sai na dauko kudi na naira 5,000 na bashi gobe sai gashi da raki. Kaga akwai trust, ya san abin da yake yi, kuma yanzu ya fara establishing contact. Sai ya rinka biyo a kullun, zai biyo nan ana ganin shi ana mashi dariya, sai ana ta sayi raken. Sai ranar nan sai zai ce mini in zo in ga inda ya aza wurin lemu. Duk ba a yi shekara ɗaya ba, ya zo ya nuna mai ciga, yanzu ya kafa inda zai rika sayar da lemu da ayaba. Yanzu yana rika zuwa akwai wata kasuwa can bayan gari, sai ya je so ya kawa. So in essence kaga ya fara a hankali a hankali nan da shekara kila 5 6 baka san inda Allah zai kai shi to har ga matasa to namu na Najeriya musamman arewacin Najeriya wato matsalar da muka samu shine bayan generation na mutane na bayan su akwai generation kaji uku yanzu mun shiga generation na hudu a arewa bayan independence akwai generation na su Sardauna akwai generation da su Sardauna har da su Shagari akwai generation na su General Babangida su General Buhari sannan akwai generation naku ku kaman ku iyayenmu haka sannan sai aka zo generation namu to matsalar da ta faru kaga generation na Sardauna ba za ka sashi ba saboda su pre independence generation ne yawa to generation da nake magana generation na daga generation na su General Babangida misali su General Buhari har zuwa generation namu duk wanda aka sa makaranta a arewa an sa shi ne su General Babangida an sa su su General Buhari ire-iren su General Sani Abacha misali wannan generation nasu ɗan shekara 70 da wani abu an sa su makaranta ne saboda a cike gibin kudu da arewa amma bayan su sai aka zo an su sun cike wannan gibin amma bayan wannan generation din duk wanda sun da aka sa makaranta an za su makaranta ne da zimmar in su je su kare karatu su su yi aikin gwamnati ko su je su samu aiki kaga ba a gina mu kan kasuwanci ba da
enterprise ba sa kidar kasuwanci
ba ba mu akidar kasuwanci ba
a daidai gwamnati aiki
yawa a daidai ai gwamnati aiki to sai gwamnati loading yayi mata yawa ba ta iya dauka amma in ka duba kasashen da suka ci gaba nan America waye ma kula da gwamnati
ba inda ya kula da aikin gwamnati
su ingila sai ka bincika ka nemi office din gwamnati babu saboda an gina mutane kan aqidar kasuwanci kuma muddin mutane ba su dawo aka saki gina su kan wannan aqidar ta kasuwanci ba inda can duniya ta nufa to za mu ci gaba da zama baya yanzu in ka duba duniya ta koma wannan fanni ka duba menene ba kuda ka je ka kawo shi wato la Allah ba wai sai kaya ba
me yasa za a je a kawo abin da ba dusu da shi ba ya kirkiro su
abin da nake magana ba wai ba wai dole sai a kashi gure shi abin da nake magana abin da ba ku da ku kawo shi shine ko ku kirkira shi ko ku yi shi ai ba wai dole sai kaya ba akwai goods and services
right
misali ai zaka duba a Najeriya in mutum yana yawon duniya in ka koma Najeriya sai ka ga duk abin da ka kalla zaka iya samun kuɗi da shi duk abin da ka kalla komi ka kalla ka ga hanyar kuɗi ce muna da yawan jama'a kusan miliyan 170 da wani abu sannan mu zauna cikin talauci to ba mu taba hita talaucin nan wai indai sai mun jira gwamnati
ka ba matasa misali irin abubuwan da za su iya yi a Najeriya
to ga abubuwa nan da yawa nan akwai yawa harkan noma ma dai yanzu in ka duba gibi da muke da shi na cikin harkan noma dai ta isa yanzu madara sai mun shigo da ita
kaji sai ke shigo da madara da
saboda bamu da ita
ba da isa ba wannan
ba ta isan mu ina take babu ta
me yasa babu ita
saboda ban mai da hankali na mu yi developing wannan sector din ba
to dai kenan
sannan ka duba nau'i na kayan abinci misali akwai man gida mai kala misali da sai an shigo da su ta hanyar ta Niger kuma naga Najeriya ake dauka abubuwan da ake zuwa a sarrafa su zama mai kamar
su ba mai man gida da kanmu
ban mai da hankali bane muna yi ban mu da mai da hankali bane yanzu hatta da shayi kasuwar da ke ta shayi yawa gare ta amma zaka ga sai mun shigo da ganyen shayi dan ganyen shayin da muke da shi na Lipton amma dubban mai da hankali kan wayannan asu abinda ake cewa gaps shine ka duba menene gaps meye gibi zaka cika meye gibi da za a cika amma ba mu kallon wannan sai karatun mu na Mai University sai zo ya ki albarka saboda mu ba ilimin ya dame mu ba a'a takarda sheda ta dame mu saboda mu je mu samu aiki yanzu an yi ma gwamnati yawa duk sanda kaji an ce gwamnati ta ba samar da aikin albashi ne wanda kuma ba wani abu bane budawa ne wata ma'aikata ce aka ƙara budawa aka sa wasu amma ga hanyoyi nan na samun kudade wata rana ina magana da wani muke cewa gwamnatoci mu suna hita waje suna cewa suna neman investors masu saka hannun jari nace abin ne da Bature ke cewa chasing the shadow leaving the substance kaman ana bin inuwa ana barin itacen
to
kowane gari da ka sani cikin garuruwan mu na arewa misali zan maka ba ma arewa ba duka Najeriya babu garin da babu masu kuɗi waɗanda sana'arsu bata da wanda alaka da gwamnati, sai dai kila su tsallaka su shiga Niger ko Chad ko Cameroon ko Benin su je su yi harkar kasuwancin su dawo.
Su dawo gida.
Yawwa, so irin waɗannan mutanen. Akwai wanda ji dila ne na takalmi slippers. Akwai wanda dila ne na atamfa. Akwai wanda dila ne na omo. Akwai wanda kai dila ne na sigari. Akwai wanda dila ne na batir.
Amma
daga waje yake kawo shi. To me yasa gwamnati ba za ta zo ta samu irin waɗannan mutane ba, ta zaɓi gura uku cikin su masu kuɗi masu azama a zauna ko da nan America a zo da su ko China ko wani wuri a ba su training da hayaran da suke ji a waye musu da kai cewa ana so maimakon ku riƙa zuwa kuna so kayan nan ku zo don Allah gwamnati za ta taimaka muku ku kafa masana'antu da za ku riƙa yi wannan
abu. Bari in baka wani kwadon gwaje har zuwa 1980 kasar China matalauciya ce.
Tabbas.
Amma tsakanin 1980 zuwa 1993 sai ta canza.
Tabbas.
Akwai abubuwan da ta yi. Gwamnati ta ɗauko ne ta ajiye ma wanda suke son su ƙirƙiro abubuwa da za su sayar a waje domin kuɗi ya shigo ƙasar.
Tabbas.
Ta aje kuɗi na horar da mutane, matasa musamman. Duk abin da ka ƙirƙiro in za ka samu kasuwa waje, to gwamnati za ta sa maka kuɗi ciki. Shin gwamnatocinmu, gwamnatin Najeriya ba ta san da wannan ba ne ta ma a ƙirƙiro da wani a aje kuɗi musamman na cewa gashi ka ƙirƙiro abu?
Eto, kamar yadda ka yi bayani, ina karanta wani littafi na tsohon Prime Minister Ingila Tony Blair. Lokacin da zai yi jawabin barin mulki, ya ce abin da ya bashi mamaki, sanda ya jawabin ɗaukan mulki bai sa China cikin lissahin shi ba. Amma yau ya zo jawabin zai saki mulki, yau China ta zama mashi dole ya sa China cikin jawabin.
Wannan cikin shekaru goma ne.
Cikin shekaru goma. So, muna da matsaloli da yawa, waɗanda suka kama daga mu kanmu ‘yan ƙasa muna da matsala. Sannan kuma gwamnati tana da tata matsala. Yanzu mahi yawan jihohi in an je za a bada irin wannan kuɗin. Su mutanen Najeriya, bisa gaskiya mahi yawa sun ɗauki kayan gwamnati kayan banza. ‘Yan an bayar. Amma akwai tsari da ya kamata a ce an yi na ba da irin wannan tallafin. Duk tallafin da za a bayarwa yanzu sai ka ga siyasa ta shigo ciki ya lalace, an ba wanda an tabbatar da ba zai iya biya ba.
Ba ma zai iya amfani da
kuɗin ba. Zai iya amfani da kuɗin ba, bai kawo wani proposal na abin nan ba. Yanzu akwai wani mai kuɗi, ɗan kasuwa ba zan ce mai hali ɗan kasuwa, yana da azama ta yin masana'antu a Sokoto. Ya shirya kaya da komi daga China na zai kamfanin biskit, zai kamfanin kusa, zai kamfanin mi. Amma ya kasa samun tikamammen taimako daga gwamnati da za su sa ya yi irin wannan. To shi da yake dan boko ne, to wanda ba dan boko ba ya zai. Akwai matsaloli na ko zuwa kai kamar bankin masana'antu ko bankin manoma ka samu irin wannan bashi, saboda za a ce ka kawo collateral, ka kawo kuɗin kayan abin jingina da sauransu. Amma ya kamata ba gwamnati ta shirya ta zakulo wasu mutane ta ba su wannan dama a gwada a yi piloting a gani. Don misali nan America, kamfani misali na GM Motors yana kera mota. Amma mota shi yana kera mota a ganta shi yayi ta, amma ba kamfanin ke yin gilashin mota ba, ba kamfanin ke yin hitilan mota ba, ba kamfanin ke yin tayoyin mota ba, ba kamfanin ke yin radio mota ba. Duk kamfanin yana zuwa wani wuri ne ya sau,
wasu
kamfanoni ne su sau,
sai a hada.
So amma su ma suna da gwamnatin kila jiha da ta taimaka musu, sun kai wannan sun ka karawa har GM mota suna zuwa sai kaya wurin su hada mota.
Jama'a, anan za mu yi sallama da ku, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu, Malam Aminu Gandi, shugaban kamfanin Bizport da ke Sokoto, da Solomon Abu da Chobahiro Diodune da suka taimaka da sauti, ni Salo Garba ke muku fatan alheri.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
To ba da la'agaida Salu Garba, yanzu ko lokaci ne da zamu kawo shirin jaridun Najeriya.
Zamu fara sharhin jaridan ne da jaridar Daily Trust. Daya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa Kiristoci da kuma 'yan kudancin Najeriya su ne suka fi cin gajiyar gwamnatin Muhammadu Buhari, inji mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo. Jaridan ta ruwaito wata hira da mataimakin shugaban kasan yayi da 'yan jaridu, wanda fadar shugaban kasa ta wallafa, na cewa akwai Kiristoci 18 da Kiristoci 20 a gwamnatin Muhammadu Buhari, a inda jihohi 7 na arewacin Najeriya ke da ƙananan ministoci, a inda kudu maso yammacin Najeriya kuma ke da manyan ministoci guda 5. Ita kuwa jaridar The Nation ta ruwaito kakakin fadar shugaban ƙasa Femi Adesina, na cewa shugaba Muhammadu Buhari a yau zai tashi zuwa ƙasar Ghana domin halartar bikin samun 'yancin kan ƙasar ta Ghana na shekara 61. Fadar ta shugaba Muhammadu Buhari dai ta ce shugaban ƙasan shi kadai ne gaban wata ƙasar waje da aka gayyata ya kasance babban bako a wannan biki da za a gudanar. Rikicin PDP, gwamna Dickson na kokarin dawo da jerin gana da Adenira cikin jam'iyyar ta PDP. Wannan dai na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Sun. Jaridar ta ce yanzu haka gwamnan jihar Bayelsa na kokarin shiga tsakani na ganin cewa wasu tsaffin ministocin gwamnatin PDP, Professor Jerin Gana da Professor Tunde Adenira, da suka fice daga PDP a ƙarshen mako zuwa jam'iyyar SDP, an dawo da su cikin jam'iyyar. An ruwaito gwamnan na cewa babu wani gwamna mai ci a yanzu da ya mallaki PDP da zai tsaida dan takara shi kadai. Wannan dai yana daya daga cikin sabon rikicin da ya kunno a jam'iyyar ta PDP mai adawa, inda wasu jigajiganta suka fara ficewa daga cikin ta. Ita kuwa jaridar Leadership, daya daga cikin labaranta na cewa kungiyar tuntuɓar juna na arewacin Najeriya ACF ta yi Allah wadare da harin da aka kai a garin Ran a jihar Borno da kuma na Mambila a jihar Taraba, har-harin da kuma suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, a sanarwar da kakakin kungiyar Muhammad Ibrahim Biyu ya fitar a Kaduna. Kungiyar ta yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma jami'an tsaro da su tashi tsaye wajen ba da kariya ga al'umma ƙasa. A ƙarshe sai jaridar Premium Times da ake bugawa ta shafin yanar gizo, jaridar kuma da ta ruwaito cewa jami'an tsaron cikin gida na SSS na tsare da wani ɗan jarida bisa wani labari da ya wallafa game da sako wasu ɗaliban 'yan matan sakandaren garin Chibok da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su. Ɗan jaridar mai suna Tony Ezimako da ke aiki da jaridar Daily Independence ya ce gwamnatin Muhammadu Buhari ta biya kuɗin fansa kafin a saki 'yan matan na Chibok. Labarin kuma da yanzu haka jami'an tsaron cikin gidan ke bukatan ɗan jaridan ya bayyana kafofin da ya dogara da su wajen buga wannan labari. Ƙarshen sharhin jaridun kenan na wannan safiya. Babangida Ibrahim, murya Amurka daga Lagos.
Kuma da la'agaida Babangida Ibrahim, yanzu kuma ga ɗaya daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika. Mai magana ni ne Inuwa Abdulmalik Unguru daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau ina kira da gwamnatin tarayyar Najeriya, ya kamata ta kirkiro jami'an tsaro na musamman waɗanda za su dinga ba wa 'yan mata da ke karatu a makarantun kwana a jihar Maiduguri da Yobe da Adamawa kariya, saboda rashin jami'an tsaro na musamman masu ba wa matan nan kariya yana sa ana zuwa ana kwashe su.
Kuma da nan yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya lashe takobin ganin sojojinsa sun ci gaba da kai hari a kan tungan 'yan tawaye ta gabashin Gauta, duk da yake shugabannin Amurka da Birtaniya na zarginsa da kawo wa ayyukan jin kai cikas. Ya ce tilas ne a ci gaba da yaƙi ta'addanci, yayin da a waje ɗaya kuma a ci gaba da kwashe fararen hula daga yankin da ake yaƙin, in ji Bashar ɗin. Sa'an da yake wa manema labarai jawabi wanda aka yayata a gidan talabijin na ƙasar. Fadar shugaban Koriya ta Kudu ta ce a yau Litinin ne shugaba Moon Jae-in zai aike da wata tawaga mai ƙarfin gaske zuwa Koriya ta Arewa domin tattaunawa yadda kasashen biyu za su inganta dangantaka da rage zaman tankiya da ke tsakanin su.
To duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan hantsi, sai cadda la'asar za ji wasu abokan aiki mu dauke da sauran rahotanni da shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Sidi wanda ya shirya ba da umarni, sai kuma injiniya mu na wannan hantsin Craig Barnes, Baba Yakubu Makiri ne ke sallama, sai anjima. Assalamu alaikum.